sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Ma'aikatar mata da jin daɗin walwala ta jihar Kano ta ce za ta sanya ƙafar wando ɗaya ƙalazo ta Baturiya, ‘yar ƙasar New Zealand, da ake zargin ta yi kunnen uwar shegu da umarnin hukumar kan rufe duk wani gida da aka buɗe na rainon ƙananan yara, matuƙar dai ba na gwamnatin Kano ba ne, inda wannan Baturiya ta buɗe wannan gida shekara 13 kenan ta kuma yi fanfarin fus. A hannu guda kuma hukumar ta ce ko da wani lokaci daga yanzu za ta jere wasu ƙananan yara da aka kubutar da su daga wani gida a sabon gari ƙarƙashin kulawar wani profesan boge, domin dai al'ummar Kano su zo su gan su ɗaya bayan ɗaya ko Allah ya sa an ga iyayensu. Ita ma dai hukumar da ke kula da hada-hada hannayen jari ta ƙasa da aka fi sani da SEC ta nisanta kanta da wani zargi da wasu masu hannayen jari na kamfanin ɗanta ta Anzisakta suka yi, na cewar wai hukumar ta yi sakaci har an sace wasu baburan a daidaita sau guda tara da hukumar ta SEC take kula da su, mallakar kamfanin ɗanta ta Anzisakta. A yayin da ake zaton Maryam Sanda za ta fuskanci fushin hauni, ita ma dai wata lauya ta daddage ta kashe mijinta, wannan fa shine mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi. Za kuma mu kawo muku wani rahoton masana a fannin lafiya da ya ce wai kaso 79 na cikin matan jihar Kano na haihuwa ne a gida maimakon asibiti, wanda ke nuna cewar akwai matsaloli tattare da wannan haihuwa. Za mu ƙarƙare da saƙonnin ra'ayoyinku kamar yadda al'adar shirin Inda Ranka take. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdalla ke muku barka da warhaka, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da ikirarin da wata ungiya mai suna Ina Mafita. Wannan ungiya dai ungiya ce mai rajin karɓowa mutanen da suka zuba jari a hannun ɗanta ta Anzisakta da kuma hukumar nan ta SEC, wato dai hukumar da ke lura da hada-hada hannayen jari ta rufe, sannan kuma kuɗin suna hannun SEC. Haka ne sanya masu zuba hannayen jarin a wannan kamfani na ɗanta ta Anzisakta suka ƙirƙiri wannan ungiya da zimmar bibiyar hukumar SEC wajen ganin an dawo musu da kuɗinsu kamar yadda hukumar ta alƙawarta, inda shugabannin waɗannan ungiya suka ce su fa sun gaji da gafara su amma fa ba su ga ƙaho ba, domin kuwa wannan hukuma ta SEC ta jima tana lallashinsu tare da banbaki cewar za ta dawo musu da kuɗaɗensu da suka zuba a matsayin hannayen jari a kamfanin nan ta Anzisakta, tun bayar da wannan hukuma ta garƙabe wannan kamfani bisa la'akari da cewa wannan kamfanin ɗanta ta Anzisakta bai yi rijista da SEC ba, kuma dama bisa ƙa'ida ba wani kamfani da zai zo ya fara hada-hadar kuɗi ba tare da ya yi rijista da wannan hukuma ta SEC ba. To amma dai a wani duwa wani gangare shi kamfanin ɗanta ta Anzisakta ya zo ya fara yi ba kuma tare da ya yi wannan rijista ba, illa iyaka dai kawai yau dai an nuna mana rijistar kamfani na Corporate Affairs Commission amma banda ta SEC. Su ma dai jagororin kamfanin ɗanta ta Anzisakta ba su musa batun cewar ba su da rijista ta SEC ba. To tun dai bayan rufe wannan kamfani a shekarar da ta gabata, ya sanya mutane waɗanda suka tafka kuɗaɗensu a wannan kamfani na ɗanta ta Anzisakta suke ta bin waccan hukuma ta SEC kan cewar taiwa Allah da ma'aiki ta dawo musu da kuɗaɗensu, tunda dai akwai alƙawari an kuma gano tarin kuɗi mallakar wannan kamfani na ɗanta ta Anzisakta. Haka ne ya sanya waɗancan ƙungiya mai suna Ina Mafita suka shigo da ƙorafinsu teburinmu na Inda Ranka, har ma suka ikirarin cewar ba fa kuɗaɗensu kawai suke nema ba, domin kuwa wata majiya ta musamman a wata majiyar ma suka ce wai shugaban hukumar SEC ɗin shi ne ya bayyana musu cewar wai akwai wasu baburan a daidaita sau mallakar kamfanin ɗanta ta Anzisakta guda tara da suka yi layin zana waɗanda suke ƙarƙashin kulawar hukumar SEC, kamar yadda shugaban wannan ƙungiya Ina Mafita ta ƙarƙashin mutanen da suka zuba jari a hannun ɗanta ta Anzisakta ya bayyana, duk da dai ya ɓoye sunansa.
Tunda aka riga aka tantance alƙaliman mutane wanda suka saka kuɗi a cikin wannan kamfani, har yanzu babu wata takamaimar magana yau kimanin wata biyar da tantancewa a daidaita sau guda tara da aka faɗi cewar an zo an sassari masu gadi an sace su a hannun SEC wannan abubuwan suka ɓata.
To bisa wannan dalili ne filin Inda Ranka ya yi sammako zuwa wannan hukuma da ke lura da hada-hadar hannayen jari ta ƙasa reshen jihar Kano wato SEC, inda muka ziyarci ofishinta akan titin Airport Road dake nan Kano, inda muke wata doguwar tattaunawa da ganawa ta musamman da shugaban hukumar TASEC, wato Dr. Alhaji Muhammad, inda ya fara shaida mana cewa kafin a biya waɗancan kuɗi akwai tarin matakai da kuma dokoki da ƙa'idoji da sharuɗa waɗanda dole sai an cika su kafin a biya wannan kuɗi, inda ya ƙara da cewa ya zama wajibi a kiyaye dukkanin dokoki kuma ba fa su suka rufe wannan kamfani na danta ta success ba a illa iyaka dai jami'an tsaro ne da kuma court order suka yi amfani a wannan kamfani na danta ta success, kuma sannan ba kai tsaye za su zo su bude a fara biyan mutane haƙƙinsu ba, dole sai CBN da sauran ofishinsu na Abuja da ma sauran masu ruwa da zaki sun sanya hannu kafin a zo a fara biyan waɗannan mutane kuɗin su. Ya kuma ƙara da cewa an shafe kwanaki 15 a Mambaya House ana tantance dukkanin masu haƙi sama da mutum 600 na kamfanin nan ta success waɗanda su ne suka zuba hannayen jari. Ya kuma ce an ɗebo ƙwararru kan fannin shiga da fitan kuɗi, wato dai auditors da kuma tarin lauyoyi waɗanda su ne suke kan harkar, kuma ya ce kowa ya ƙara haƙuri nan gaba kaɗan kowa zai dara.
Abin da ya shafi jama'a mafi yawa musamman da suka bada kuɗi shine a tantance bayani da suke da shi cewa suna bin wannan kamfani da ɗan tata kuɗaɗe. Wannan bincike kusan shi ya fito fili wanda mutane suka ga an yi a Mambaya, an yi kwana 14 ana tantancewa. A tsarin aikin wannan na auditors din, idan sun tantance bayani daga gurin mutane to kuma za su koma hannun kamfani su bincika su tabbatar. Haƙuri mutane za su yi ba komai yake faruwa lokaci ɗaya a gama shi a lokaci ɗaya ba. Amma wannan tunda hukuma ta shigo ta rufe kuma take bin wannan al'amari, to alhamdulillahi muna ganin kaman kusan ƙarshe ne aka zo mai yanzu. Insha Allah.
Har ila yau Dr. Alhaji Muhammad ya ƙara da cewar duk wanda ya sanya kuɗin sa danta ta success to ya gode Allah, inda ya ce akwai kusan kamfani guda 5 a fadin jihar Kano da su ba ma a maganar su, domin kuwa ƙaurawan bai ba su rijista ba sun kuma gudu da kuɗaɗen mutane. Har ila yau mun tuntuɓi Alhaji Muhammad kan batun baburin a daidaita sau guda 9 da ake zargin sun yi ɓatan dabo a wannan hukuma, wanda aka ce kuma su ne da alhakin kulawa da dukkanin kadarorin danta ta success, inda ya kada baki ya ce akwai tarin dukiya da ke ƙarƙashin wannan hukuma ko mallakar danta ta success, kuma ya ce da dai allura ba ta bata ba saboda ya ce a wata sukan kashe naira 290,000 a matsayin kuɗaɗen gadi da ake gadin waɗancan tarin dukiya da suka haɗar da manya-manyan tireloli sama da guda 22 da baburin adede sau da manyan motoci da gidajen mai da kuma gidajen ruwa da dai sauran dukiya, inda ya ce duk wanda ya bayyana cewar ya gano cewar an saci baburin a daidai sau to babu shakka izo ya same su isanar da su, su kuma za su ɗauki matakan da ya dace. Har ma a gabanmu ya rinka kiran masu gadin waɗannan gurare tare da tambayar su cewar an ɗauki wani abu, inda kowannensu ya rinka kada baki a gabanmu, ina gaya musu cewar komai is intact, wato dai abin nufi komai yana nan daidai, idan ma akwai wani abu to mu zo mu duba da idonmu. Da ƙarshe fa shi Alhaji ya yi magana mai ciwo, inda ya bayyana cewar mutane fa ba su san halin da ake ciki ba, su ma fa za su iya bibiyar haƙoƙinsu kan duk wanda ya kuskura ya sanya musu zakar tsaba domin kaji su bi su, inda ya bayyana cewar da zarar sun kammala biyan kowa haƙƙinsa to su ma fa akwai yiwuwar ɗaukar mataki kan wanda ya shafa musu wannan kashin kaji.
To ni da abinda na sani daga ran da shiga wannan al'amari zahiri naga kekuna a daidaita sahu a lokacin da ake wannan tantancewa, da ni aka je muka kirga treloli, da ni aka je aka kirga a daidaita sahu, da ni aka je aka kirga motoci golf kenan, da ni kuma aka kirga boss boss homa kenan. Har zuwa yanzu da nike magana da kai bani da report din abin da aka sace ko da kwaya daya. A duk inda kadara na company danta ta success and profitable company suke wannan hukuma ta dauki masu lura wato masu gadi kenan, kowanne wata wannan ma'aikata tana cire kuɗi 290,000 in tana biyan kuɗin gadi kawai.
To wannan kenan. To kuma sai a biyo mu a gobe insha Allah dan jin matsayin kamfanoni irin su STC Arewa da Galaxy da NGB Global, su ma dai mun tattauna akan batun su. A biyo mu gobe dan jin cikakken bayani da kuma matsaya akan waɗannan kamfanoni waɗanda su ma mutane suka ante kuɗin su babu riba babu uwar kuɗi. To wannan kenan. Ita kuwa kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar jama'a, wato Dr. Zahra Muhammad Umar, ta ce hukumarta da ma gwamnatin jihar Kano za ta sanya kafar wando ɗaya tsala ga wata baturiyar Netherlands mai suna Fiona wata ta safiya shekaru 13 anan Kano ta kuma bude gidan marayu da ma yara marasa galihu har ma da irin yaran nan da yaki ya daidaita iyayensu take debo su daga garuruwan su irin Maiduguri da Yobe take kawo su gidanta a nan unguwar Hotoro tare da cigaba da kula da su amma dai bayan gabatar da wani kwakwaran bincike an gano cewa akwai tarin matsaloli a wannan gida dama dai tun a baya gwamnatin jihar Kano ta sanar da rushe dukkanin irin waɗannan gidaje waɗanda aka bude su ake kula da kananan yara inda gwamnatin Kano ta kafa ta doka ta rushe irin waɗannan gidaje to amma dai duk da wannan doka da aka kafa wani mai yin binciken kwakwab akan al'amuran yau da kullun wanda kuma ya gabatar da kwakwaran bincike akan gidan Hajiya Fiona ya bayyana cewa akwai tarin matsaloli ya kuma ce har yanzu ita Fiona fa bata saki waɗancan yara da suke gidanta ba wannan matashi da ya nemi a sake sunansa amma idan mun nan din muryarsa ya bayyana wa inda ranka cewar akwai batar matsaloli a gidan Fiona
haƙƙin da yake kanmu mu al'umma da gwamnati yafi haƙƙin da yake kanta ita da take zo daga can ƙarshen duniya mu yafi kamata a ce mun lura da waɗannan yara ba wannan mata ba ko mu ko gwamnati
Dr. Zarau Muhammad Umar ita ce kwamishiniyar harkokin mata da walwala da kuma jin dadi ta jihar Kano ta ce da matan suna da sanar da Fiona kuma suna gabatar da kwakwaran bincike a kanta kuma da zarar sun kammala bincike to akwai fa mataki da za su dauka akan gidan nata
Fiona na santa mun santa ta nuna musulma ce sannan kuma ta shige mu kuma ta samu yaran mu ta aji ni ban ma san cewa tana da gidan yara ba in ba dan da nake nan office mu to dole sai mun yi bincike yau din nan za a kawo mun karshen binciken gidan Fiona idan har muka tabbatar cewa gidan Fiona akwai matsala wanda ba haka muka so ba to ya rufe kenan
ko da yake da fina inda ranka ya yi kokarin jin tabakin wannan mata Fiona amma dai haka mu bai cin maruwa ba sai dai mun tattauna da mai gidanta Malam Abubakar wanda yace baya gari amma insha Allah zai shigo gobe zai neme mu za mu tattauna da shi dan jin matsayin Fiona da ma gidan nata da ma yaran da har yanzu yace akwai sauran su a gidan ba kwashi ba to Allah kai mu goban har ila yau inda yake dai abin na hukumomi ne filin da ranka ya tuntubi hukumar shige da fice ta kasar reshen jihar Kano wato immigration dan jin koshin akwai cikakkiyar shaidar zaman kasar nan duk da cewa ba ɗan kasar nan bace to amma dai haka mu bai cin maruwa ba za kuma mu bi su a gobe har ila yau akwai wani batu akan dai wannan gida na Fiona a gidan yara na Naptip wanda shi ma dai sai a biyo mu zuwa gobe za mu ci gaba da bibiya to har ila yau dai kwamishinin harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Muhammad ta ce nan gaba kadan za su jere yaran da suka gano a wani gida a sabon gari da ke nan Kano shi ma dai a matsayin wani gida da ake rainon yara wanda ake zaton wani professor Boge shine ya tara waɗannan yara yake kula da su na dai Zaharau
su 29 da da na shiga na gansu kaman masu ciwo amma yanzu da muka rike su a gidan mu sun kusa wata duk gaba dai sun canza da na shiga babu mamaki ka ga naka tunda ba mu san ta inda suka tara yaran nan
to dama dai kamar yadda Nasir Zango ya faɗa a jiya a cikin wasikar mu ta boto rami cewar muna yin sakaci da ƴaƴan mu amma mutun da zarar an taba dukiyar sa sai ga ya tashi haikan amma ko dan cikin sa aka taba ko dan dan uwansa to sai ga ana ta cewar abawu Allah to ba laifi bane fa idan an bawu Allah tunda dai shi ya halice mu amma dai ya kamata mu san matsayin mu mun rinka lura da duk mutumin da yace zai zo yi kulan ma da kaga dai muna tsaye ga wata batu ya yau shekaru 13 kenan ta zo nan Kano tana ci gaba da kula da yaran mu ba tare da mun duba matsayin ta ba sannan kuma ga wani professor na Boge shi ma dai a sabon gari yau shi ma kusan shekara 20 kenan da wannan gida kai jama'a ya kamata fa mu tashi in ji botorami Allah ubangiji ya sanya mu dace anan kuma kungiyar Ganduja Gawuna Foundation ce ta kai tallafin kayan abinci da kayan sawa da sabulun wanka da na wanki da kuma man goge hakora da kuma brush da sauran kayan more rayuwa ga mutanen da suka musulunta a nan Kano da suke zaune a unguwar Sharada a katafarin gidan nan da tajirin nan Alhaji AA Rano ya mallaka wa mutanen suke zaune waɗanda suka musulunta kenan har ma muka jiyo shugaban da ke kula da wannan gida Malam Usman yana bayyana farin cikin sa da jin dadin sa akan wannan kabaccin arziki da gidauniyar ta Ganduja Gawuna suka kai waɗannan mutane da suka musulunta aka kuma killace su a wannan gida domin koya musu addini
wannan kungiya mai albarka Ganduja Gawuna Foundation da sunanta muke ji wannan abun farin ciki ne a wajen mu abun jin dadi abun godiya kuma kiran da zan yi daga wannan kungiya yanda ta sallaba da wannan kayayyaki na abinci ga sunan kala-kala kafin a cikin kididdige su abun da dan dama gaskiya ta daure ta kara kaimi yanda za ta samar da koyar da ilimi na shi wannan addini ita kanta kungiyar ta ba da sallabi akan wannan ilimin
shi ma dai shugaban gidauniyar ta Ganduje Gawuna Foundation wato Alhaji Isa M Baba kiraye da gwamnati da masu hannu da shuni har ma da ƴan kasuwa manya da ƙanana da suka sance masu taimakawa irin waɗannan mutane da suka karɓi addinin Islama domin dai a samu a ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da zama musulmai kamar kowa to wannan kenan da fatan Allah ya sanya mu dace masu sauraro shirin inda ran gaba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a can garin Iko ta yi umarni da a ci gaba da tsare wata matashiya ƴar shekaru 48 a duniya wata kuma lauya ce mai suna Odime Odebi a kurkuku bisa zarginta da kashe mijinta ɗan shekaru 52 a duniya mai suna Sumfurosi Utaki Odebi sannan kuma bayan ta kashe shi ta tsinke masa makarfafa gwamnatin jihar Lagos ce da take ƙarar wannan lauya bisa samunta da manyan laifuka guda biyu da suka haɗar da kashe mijinta sannan kuma ta tozartar da gawar dan sanda mai gabatar da ƙara mai suna Solomon ya shaidawa mai shari'a cewar wannan lauya ana zarginta da cakawa mijinta wuka har su uku sannan bayan da ya fadi ya mutu ta sanya wuka ta cire masa makarfafa kaji rashin imani ɗan sanda mai gabatar da ƙara ya ci gaba da shaidawa kotu cewar laifin da ake zargin wannan lauya ta aikata ya saba da sashi na 165 ba cikin baka da kuma sashi na 223 na kundin manyan laifuka na can jihar Lagos na shekarar 2015 alƙalin da ke sauraron wannan ƙara mai suna Adedayo Akintoye ya ce a ci gaba da tsare wannan mata har lokacin da kotu za ta gama tattara dukkanin bayanai kafin mu karkare filin inda ranka ya garba takardar Ruqayyah Shau wacce aka rubuta mata gwaje-gwaje take kuma neman naira 30,000 kamar yadda asibitin kwararru na Muttalai ne ma wannan baiwa Allah din ta dade tana fama da lallura da haka likitoci suka rubuta mata wannan kudi a matsayin kudin da za a mata gwaje-gwaje na kwakwalwa da dai sauransu domin gano musabbabin abin da yake damunta fatan al'umma za a taimaka mata har ila filin inda ranka ya karba takardar Adama Shehu mai fama da lallura har ta kai ita ma asibitin kashi na Dala ya rubuto mata naira 100,000 a matsayin kudin da za a mata gwaje-gwaje sai kuma takarda wata ɗaliba mai suna Hajara Hassan Jafar da ta samu gurbin karatu a kwalejin legal da ke nan Kano inda take neman tsabar kuɗi har naira 21,000 sannan kuma akwai ƴar uwarta ita ma da ta nemi a saka sunanta duk dai a wannan kwaleji ta legal da ke nan Kano ita kuma tana neman naira 14,000 a matsayin kuɗin da za ta yi registration da fatan za a tara a gaza musu gaba ɗaya dukka kuma anan shirin inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Bakar Noma sai Abdulrahman Hamis na Madina wanda shine yake cikin sada ne da ku ni kuma Yusuf Ali Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.